daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. Jamhuriyar Niger za ku yin shirin nan kai tsaye yanzu ka ta tashoshin radio VOA Africa a birnin Yamaika mitoci 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliu ke farin cikin jin ragamar shirin a hantsin nan.
Kuma don da shi yanzu haka ban samu any kardama ba da Adamawa sun yi abin bai yi ba na kira stakeholders na su gaba daya su suka yi nominating mutum daya kowane jaha kuma mun sa ya komando dan Suleiman as the chairman na su je su yi zaben.
Senator Ali Modu Sharif shugaban jami'ar PDP na kasa.
Domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jaha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin
wasu daga arewacin Adamawa waɗanda suka koma muhallansu bayan da rikicin Boko Haram ya sa suka gudu. Dr. Saida Ahmed Dukawa zai magana kan tarzomar matasa musamman irin lafuzan su a yanar internet. Daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mu. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. A saboda hare-haren da ƴan yakin sa kai suke koyewa a yankin Niger Delta mai arzikin mai, yawan man da Najeriya take haƙowa ya ragu da wajen kashi 40 daga cikin 100. Minista a ma'aikatar albarkatun mai Ibe Kachiku shine wannan furucin. Jiya Litinin Mr. Kachiku ya faɗa wa majalisar wakilan Najeriya cewa yawan ɗanyen man da Najeriya take haƙowa ya ragu daga garwa miliyan 2,200 kowace rana zuwa garwa miliyan 1,400. Ya ce hasarar garwa 800,000 da ake a kulliyomi yana faruwa ne a saboda harahare da dagula harkokin haƙar mai a yankin Niger Delta da ƴan yakin sa kai suke yi. Kasafin kuɗin Najeriya ya dogara ne akan yawan man da ƙasar ke haƙowa. Mr. Kachiku ya ce gwamnatin Najeriya zatin da zaci ahuwan da aka yi wa ƴan yakin sa kai a baya domin ta ƙara tantance abin da ya sa ƙaruwa harahare ƴan yakin sa kai ya sake kunno kai.
Yakin shekaru biyar a ƙasar Siriya shine batun da ma'aikatan jakadancin ƙasashe 17 za su mai da hankali a kai wajen taron da suke a Vienna yau Talata domin tattaunawa kan cijewar shawarwari kan rikicin na Siriya. A kuma wakilai za su shawarwari akan abubuwan da suke hana ruwa gudu a ga yarjejeniyar tsagaita bude wuta da kuma matsalar da Majalisar Ɗinkin Duniya take fuskanta wajen jigilar kayayyakin agaji na jinƙai a ƙasar ta Siriya. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Stefan de Mistura ya ce zai jira ya ga sakamakon shawarwarin da aka yi yau Talata kafin ya tsayar da ranar yin wani zagaye na shawarwari. Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wanda shi ma yake halartar wannan taro na Vienna ya ce Amurka da manyan kasashen yammacin duniya a shirye suke su baiwa sabuwar gwamnatin Libya taimakon jinƙai da na tattalin arziki da kuma matakan tsaro.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahaifin wani yaro mai suna Umar Jabbar ɗan ƙasar Pakistan wanda aka haifa nan kasashe ba shi da hannaye ya ce ɗansa ba zai yi yaruwa cikin ƙunci da takaici ba domin nan kasa ba kasawa ba ne. A saboda haka mahaifin wannan yaro Umar sai ya koya masa yadda zai yi amfani da ƙafafuwansa kamar yadda zai amfani da hannayensa. Yana cin abinci da cokali mai yatsu da ƙafafun nasa, yana shan ruwa, yana buga keken rubutu, yana yin zane-zane, yana jefa ƙwallo, yana kuma yin wasan bidiyo duk da ƙafafuwansa. Sai gashi a yau wannan yaro baya tunanin cewa shi nan kasashe ne. Ko da yake yana aji uku a secondary amma tuni har ya fara tara kuɗi. Ya ce ya taɓa sayar da zanen da ya yi a kan kuɗin rufi 1,500 na ƙasar Pakistan, kimanin dalar Amurka 50 kenan. Ya ce tuni har ya sayar da zane-zane 155 da ya yi. Umar Jabbar ya zama zakaran gwajin dafi ba a ƙasar Pakistan kawai ba, hatta a sauran ƙasashen duniya. Domin nan kasa ba kasa ba ne.
Yanzu haka wani mutum ɗan jihar Massachusetts a nan Amurka mai suna Thomas Manning yana murmurewa daga dashin azzakari da aka masa. Likitoci a birnin Boston sun yi hasashe amma cikin takatsantsan cewa zai murmure sarai. A shekara ta 2012 Thomas Manning ɗan shekara 62 a duniya ya yi hasara azzakarinsa saboda cutar sankara. A makon jiya aka dasa masa sabon azzakari bayan wani da ya mutu ya ba da gudumawa tasa. Mr. Manning ya ce yana son duniya ta san labarin wannan dashen da aka yi masa wanda ya ɗauki sa'o'i 15 domin ƙarfafa wasu gwiwa waɗanda ƙila suna jin kunya ko kuma suna ganin kamar ƙasƙantar da su za a yi saboda sun yi asarar mazakutarsu. Idan komai ya tafi yadda ya kamata, likitoci sun ce Mr. Manning zai iya yin amfani da mazakutarsa kamar da ha, kuma sun ce suna son su tabbatar cewa an samu nasarar aikin wannan tiyata da aka yi wa wasu, ciki har da wadda nasarar wato aikin tiyatar kafin a yi wa wasu, ciki har da sojoji da suka yi asarar al'aurarsu a fagen daga. Fiye da likitoci 50 ne suka yi aiki wannan dashen. A bara aka yi dashen azzakari na farko a duniya da ya nasara a Afirka ta Kudu. Shekaru 10 da suka shige an yi irin wannan dashi a kasar China, to amma wanda aka yi wa dashen da matarsa suka ce wa likitoci su fidda domin suna fuskantar matsalolin sanin cewa ba mazakutarsa bace. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa wadda yake tsaka mai wuya Sanata Alimadu Sharif ya ce bai wakilci kowa ɗan jam'iyyar ya yi magana a madadinsa ba, duk da haka ya ɗauki alhakin duk abin da suka faɗa a baya. Sanata Sharif ya bayyana haka ne a jalin gofadar jihar Taraba a tattaunawar da ya da wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu kan rikicin da jam'iyyar take fama da shi kusan a kowane mataki.
Domin dama an tafi an bar baya, an dawo kuma hannu biyu. Saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin
to mu a zaman mu mutanen arewa ba mu iya mu je mu jani jaka da iyayen ba. Abubuwa da yawa ya faru kwanan nan, alot mutane da yawa sun fadi maganganu kala kala, amma ni ban aiki kowa ya je yayi magana a madani da ba. Abinda zan ce a jama'a, kowa ya hakuri. PDP nan party ne wanda ta mulke kasar nan shekara 18, yanzu ban ma kan mulki. Yanzu party ne wanda za mu sake hada mu neme yadda mutanen Najeriya. Saboda haka ina kira da kowa da kowa, duk wanda aka yi musu laifi bisa ga abubuwan da ya faru su ya kuri. Ni a zamana a shugaban jami'an nan ina neman kowa da kowa mu zo mu tafi tare. Ba na so gidan mu a rabe. Particularly iyayen wanda suka gani kaman abubuwan da ya faru ba a shawara da su ba ko ba a tambaye ra'ayin su ba su ya kuri. Ina kiransu kowa da kowa yazo.
Baya ga takaddamar rabon mukamai da uwar jam'iyyar PDP ke famar warwarewa da kuma na shiyar Najeriya da za ta fidda dan takarar shugaba a shekara ta 2019, akwai na rigingimu da suka shafi zaben shugabanninta a matakan jihohi da kuma na shiyoyin kasan nan, kamar yadda ya bayyana a jihohin Sokoto da Adamawa makonni biyu da suka gabata.
Kuma dole sai yanzu haka ban samu any gardama ba da Adamawa sun yi abin bayi ba na kira stakeholders na su gaba daya. Su suka yi nominating mutum daya-daya-daya kowane jiha. Kuma mun sa ya komando dan Suleiman as the chairman na su je su yi zaben. Ya ce an yi zabe lafiya. Yadda nake magana da kai har yanzu a office ba su ma kawo mana report ba. So maganan gardama ban sani ba kan Adamawa. But Sokoto muka sake nada committee. Committee sun je sun soma daga Sakiya. Wannan ma ban samu report din ba. Amma ina je in akwai wani abu wanda working committee sun ga ba daidai ba za mu gyara. Duk jihohin da suke Najeriya ban ma so a samu gardama. Dukkan party nan muna so mu ba masu party. Ma'ana mutanen da suke karkara za su zabe wanda suke so. A yanzu nake magana da River State Governor Yacin Nasuma was the most peaceful.
Shiyar Arewa Maso Gabas na jam'iyyar PDP a Najeriya a babban taron ta na ranar Asabar da ta gabata ta tsaye da Senator Ali Modu Sharif a matsayin dan takarar ta na shugabancin jam'iyyar PDP a babban taron ta da za a yi a birnin Port Harcourt ranar Asabar. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Jama'a, muna aikin gafara saboda tangardar da aka fuskanta da farko wajen sa wannan rahoto. Akalla manoma kimanin rabin miliyan ne rikicin Boko Haram ya shafa ta wajen kisa ko raba su da muhallansu da dai tashi-tashin hankula da suka janyo koma baya ainunta kowace fuska har da aikin noma. Amma arecin Adama waɗanda suka tsira da ransu kuma suka samu sukunin koma muhallansu watakila za su amfana daga wani wasu shirye-shirye da hukumomin agaji da na gwamnati suka bullo da su domin manoma da wato da suka rasa muhallansu ko kuma suka koma muhallansu a halin yanzu. Ga rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Domin dama an tafi an bar baya, an dawo kuma hannu biyu, saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jaha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin shi muka wato nan garin Mincika kuma kauyuka da ke kewaye da Mincika.
Gona ana noma a handa nake maka magana jirmani zan jin share gona na don gonaki ana yi domin lokacin noma ne wannan kuma ba wani da damuwa gare mu wanda muna tsoro ko wani zai bi ka ya kashe ka ko wani zai bi ka ya tare ka wannan dai babu yanzu
farkama ko ba mama mai an dasa a gonaki ba ku da nan tsoron
eh to muna da wannan tsoron domin hakikin gaskiya ana samu ko sati da ta wuce an samu wani yaron da ya samu bom wanda ya dala ya tashi da shi to mu irin wannan mun kuma gaya wa mutane ana zuwa noma a biya hankali ana noma saboda mu samu cin gaba.
Wasu manoma kenan da aka kwato yankunan su daga hannun mayakan Boko Haram ke ma bayanin halin da suke ciki a yanzu to sai dai kuma yayin da waɗannan manoma ma ke bayanin halin da suke ciki a yanzu to ne ma gwamnatin jihar ta ce ta shirya tsaf ne domin share musu hawaye tare ko da ba su ƙwarin gwiwar zama a gida. Honorable Waziri Haruna Amadu da ke zama kwamishinan harkokin noma a jihar Adamawa ya ko bayanin matakan da gwamnatin jihar ke yi wa waɗannan al'ummu da suka koma wanda ma akasarin su manoma ne.
Mutane da ke komawa a yanzu haka muna so mu tabbatar musu cewa gwamnati za ta iya ƙoƙarinta ta kai musu abubuwa da suke bukata na noma daga magunguna har taki ya iri har ma na'urorin noma. Gwamnati za ta kai musu har ila kuma muna shirin mu shiga cikin wata yarjejeniya da kungiyoyi masu zaman kansu wato NGOs su taimaka mana da yaɗa manufofin gwamnati a wuraren nan ta yadda mutane za su san ina ne za su je in suna bukatan in suna da nasu bukatu na kayan noma sa'annan kuma ja hankalin mutane akan cewa yanzu dai gari ya yi lafiya gari ya zanna lafiya don haka don Allah mutane su koma a je kuma a shiga harkar noman nan sosai.
Ba dai ga gwamnatin jihar yanzu haka ma hukumomin bada agaji da kuma kwamitocin tada koma da al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa sun fito da jami'ansu domin ganin halin da al'ummun ke ciki a yanzu inda ko hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne ma ta ma bayyana matakan da ake ɗauka. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da sassanin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa ya yi bayanin cewa
nan jihar Adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa kuma da yawan su sun koma kusan zan iya cewa kace 90 wadda da suke sansanonin mu sun koma sai waɗanda kadan da suka rage wadda ba su da yawa ba su kai 8000 ba yanzu a sansanonin mu kuma da zaran abubuwa sun kammala za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu su samu dama su tsuguna saboda considering yanzu damuna tana karatowa sansanin mu dai za mu ce sun ragu mutane wanda suke cikin ungwanni ma sun ragu matuka saboda zarafi da aka samu na komawansu. So a takaice za mu iya cewa mutane sun koma kuma yanzu hankalin mu yana ya rabu biyu mafi yawa ya kai da suka koma wurarensu.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kamin mu gabatar da rahoto na musamman kan yadda kafofin sada zumunta suke karfafa tunanin tarzoma a zakatun wasu matasa, ku shakata da wannan kiran a saki ƴan matan Chibok da ƴan bindiga suke ci gaba da garkuwa da su har yau.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ci wargaje. Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. Tausaya Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ta zama to uwa a gare mu, ta zama to uba. Ku tausaya tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba.
A lokacin rikicin da ƴan Shi'a suka shiga da jami'an tsaro a Najeriya, kuma kamun ma a kai ga haka rubuce-rubuce da ake tsakanin magoya baya ko masu adawa da ƴan Shi'a tilasta ta da hankalin ga waɗanda suka karanta, ba ma kafirtawa ba, amma cewa ɗaukar rai kamar ya zama abin wasa. Kuma ko da ta fuskar siyasa, babu alamar ana saurarawa wani ra'ayi saɓanin naka. Ga sharhin da Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano yayi kan wannan al'amari.
Da abubuwan da ake faɗa a kafafen yaɗa zumunta da ake shafa internet da social media, da kuma waƙe-waƙe da ake yi na wato ƴan siyasa, duk za ka dinga jin wannan wato ɗanɗanon na tarzoma da tashin hankali. Sau da yawa matasan nan suka rufe toshe kunnensu da iyaye, suna sauraron waƙe-waƙe ne wani lokacin da kuma wasu maganganu na tashin hankali, amma kusan an yi buris da al'amarin. Babu wasu matakai da ake ɗauka na neman gyara. Idan haka za ka ga bisa irin wannan abin yana aukuwa, saboda haka kuma tabbas akwai waɗanda suke ganin suna rabauta da haka, shi ya sa wani lokacin ba a ɗaukan matakin. Sai dai kuma ba sa gane cewa yadda abin zai juyo kansu, kuma ba za su ji daɗi ba. Don haka abu ne da ya kamata lallai a yi masa kallo na tsanaki, a samu masa hanyoyin magance shi.
To, alal misali Dr. Duka, waɗannan matasa ko kuma masu furta kalamai da ba su dace ba, ko na ɓatunci ko na tarzoma ko na wato cin zarafin mutum a irin waɗannan kafafe, a gefe ɗaya waɗanda ke aikin yaɗa labarai ba safai za ka ji muna goyon bayan takunkumi na hana mutum bayyana ra'ayinsa ba. Duk da haka kuma a gefe guda, in ka ga mizanin abin da ake faɗa, sai ka ga cewa akwai buƙatar takawa irin wannan al'amari bilki. Menene mafita?
Mafita shi ne a dinga samar da abubuwan da suke na hankali da ilimi da tarbiyya ana takar su gwargwadon yadda waɗannan masu tada hankalin suke tsakan nasu ko ma fiye da haka. Amma inda duk aka kai da ƙoƙarin cewar kada a bari a saki wani abu, to kamar ana daɗa tallan sani mutane za su ta ƙoƙari. Zan zaka in ka kula a social media wani lokacin za a ce mahukunta a Najeriya da suke da hana jin wannan waƙar ko kuma da suke da hana ganin wannan hoton, don haka isauri ka gani. Shikenan sai ka ga dubban mutane sun buɗe wannan abin sun gani. To don haka wato mafita shi ne a cika wato duk kafafen da bayanai na ilimi da tarbiyya wanda koda wani ya ji wani rashin hankali to kuma zai ji hankali da ilimi da saiti a wani bangaren. Shi ne kawai
Dr. Duka na daukan ba lokaci na san dare ya wajen ku. Amma abin mamaki shi ne ko da ke an ce abincin wani guban wani, amma sai ka ga wasu bayanan da ke fitowa a bangaren da kake ji mutane ne da suke da ilimin sai abin ya baka tsoro domin maganganunsu da lafuzzansu ya saba wa wadda aka ce ya yi karatu mai ilimi. To sai ka abin sai ya tara mutum hankali ka rasa ta ina za ka kama wannan al'amari.
Wannan hankali wato bayan lafizan ma bari na kara maka wani abu daya. Wato rashin hankalin da matasan nan suke wani lokacin a gaban manya suke yi.
To
a gaban manya suke yi kuma ba wanda yake tsawatar musu. Na taba halartar wani taro da matasan nan suka dinka sirfa wa dan majalisar su a shari'a suna cewa yau sai sun halaka shi ba zai bar wajen ba tunda izo sai sun halaka shi. Amma a wannan taron akwai wato manya-manyan mutane fiye da inda kake zato kuma ba wanda yake wani abu. Allah ya sani ni ne na kira wani dan sanda na ce da Allah a tsawatarwa da yaran nan abin da suke yi sannan aka ɗauki mataki.
To
saboda haka akwai buƙatar gaskiya waɗanda ake wasu daga cikin waɗanda ake ganin masu ilimi ne ko kuma masu riƙe da wani muƙami ne kuma akwai buƙatar wani saiki a kansu sai an yi aiki a kansu yadda za su fito su yi irin wannan rubuce-rubucen ko kuma a kaɓar gaza a gaban irinsu ba su tsawatar ba.
Daga ƙarshe akwai tarawa ko gudumawa da ƙungiyoyin farar hula da ake cewa su NGO da sauransu za su iya takawa wajen ilmantar da matasan nan, kuma waɗanne irin gudumawa su irin waɗannan ƙungiyoyi za su iya samu daga wato hukumomi wajen wayar da kan jama'a kan illar da haka ke jawa. Misali wannan dan majalisa da aka ce yana da gonar kaji aka je ka kona, Allah kadai ya san waɗanda suke masa aiki waɗanda suke samun hanyar cin abinci daga nan, watakila waɗansu daga cikin waɗanda suka yi wannan barna suna ma amfana daga irin waɗannan masana'antu.
Yayi wato wanda ka tsara ma wata kafar wacce ake tsaron za ta toshe irin wannan barna shi ne waɗannan ƙungiyoyin masu zaman kansu. Akwai rawa da za su taka kuma sun taka ko a zaben nan na 2015 sun taka wajen ƙoƙarin wayar da kai da kuma wajen ƙoƙarin saita mutane da wajen da tsayawa wato ta hana waɗanda suke yin wannan ɓarnar ya hana su yin ɓarnar. Wannan rawar za a iya ci gaba ko da bayan zaɓe wayar da kai ɗin da kuma ƙirƙire-ƙirƙiren wasu abubuwa waɗanda za su shagaltar da matasa ɗin da kuma ƙoƙarin in an ji kishin ɗin za a yi abin masu hankali su fito su hana marasa hankali duk za su iya taka wannan rawa. Amma kamar yadda ka faɗa kuma su kuma suna buƙatar ƙarfafa da goyon baya daga hukumomi musamman wato wajen saita su da su ma kansu ba su bita a kan yadda za su dinga yin ayyukan da kuma wani lokacin wato sama musu kafafen samun abin hannu wanda za su iya yi abin nan. Ana sama wa wasu ɗin ƙungiya ayyuka a wurare daban-daban, zai zama na suna samun abin hannun da za su iya yin aikin ƙungiya. Waɗannan abubuwa ne da za a iya a rage wannan matsalolin. Don babu shakka abu ne da wajibi a tashi tsaye a ga an yaƙe shi. Kada in ba haka ba demokradiyya ma kuma ta tashi daga aiki ba ta da ma'ana kenan.
Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano Akaji. Yanzu karfe 3:25 da 'yan kai sashin Hausa na Murya Amurka ke magana ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin saƙonni.
Assalamu alaikum gidan rediyo Muryar Amurka. Sunana Gambo Barau Fatakku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakku. A yau ina so na miƙa saƙo na ga ɗan majalisar Sanata Jinna Malai da ƙungiyar Kwadago ta ƙasa da cewa wannan shiri da ake na zanga-zanga na lumana a ƙasar nan a kan zanen man fetur, mu gaskiya ba mu amince ba, ba mu goyon baya. Don haka nake kira da ƴan uwana talakawa da cewa wannan abu da Baba Buhari ke yi iyaye ne san mu talakawa, kuma wallahi sallahi mu al'ummar yankunanmu idan muka yi fitilci muka fito muka yi zanga-zangar nan don yi fitilci a Baba Buhari, kuma Allah ba zai bari ba. Don haka nake miƙa wa ƴan uwana shawara da cewa wannan abu ba namu bane. Lokacin da ake kashe mu aka kore mu daga gidajenmu, suna ina sun fito sun ci ai zanga-zanga a gwamnati kan ana kashe mu ko an hana mu zaman gidajenmu. Don haka to wallahi sallahi ɗan uwana kar mu fitilce, kar mu yadda mu san wannan. Baba Buhari masoyin talakawa ne, Baba Buhari mai son talaka ne, Baba Buhari da zai satar kuɗi don yi azurta kansa ba a wannan lokaci. Don haka ina ga ɗan uwa mu canza tunani. Sunana Gambo Barau Fatakku, wannan zanga-zanga ba ni ba dan jinya a cikinta. Allah ya mana jagora. Na gode Muryar Amurka.
Assalamu alaikum, sunana Babba Haruna Habaji Bajoga, malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. To BOA, ya kamata ku gaya wa Labour su sani cewa yanzu fa talakawan Najeriya sun san shafe-shafe, sun san kala. Don haka kokarin da suke yi na shiga zanga-zanga da yakin aiki mu kan bandamu. Saboda ne, domin misali mu ma'aikata akwai wasu jihohin da ba a jin ma'aikata, amma me yasa ba a jin Kaju? Don haka mu mun riga mun fahimci duk inda suka dosa. Haka zalika mun ji wasu sanatoci ma wai za su marawa wannan kuduri baya. Don haka haba sanatoci, shin ba a baya ku kuka sayi manyan motoci a saitattu ba wanda Labour ta nema ta zo ta ce za ta hana ku har ma ta yi barazanan yajin aiki da zanga-zanga? To shin ina mutum ya kwana ne? Don haka ya kamata a kai ɗai mana biri har wuciya. Don haka mu talakawa ba mu buƙatar wannan yajin aiki, domin zai ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin kunci da tasko. Don haka ba ma goyon baya, ba ma tare da ku. Al'ummar Najeriya ya kamata ku fahimci cewa kwaɗayin na bayan ludayi shi kan sa na cikin ludayi zubewa. Don haka kokarin kurciya jawabi ne. Ya kamata mu yi taka tsantsan kada mu je fa ƙasar mu cikin wani yanayi na da na sani. Muna fata Allah ya kawo mana daidaituwa da cigaban al'amura a ƙasar mu Najeriya baki daya.
To madalla, masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wani labari da muka samu da dumi-dumin sana cewa kungiyar Kwadago Najeriya NLC da kuma wata kungiyar mai suna Trade Union Congress sun ce ba ja da baya za su yi zanga-zanga da suka shirya yi gobe Laraba idan Allah ya kai mu, domin nuna rashin amincewa ga ƙarin farashin mai. Sakaren kungiyar Kamancin Abiodun Aremu ya ce tilas gwamnatin Najeriya ta soke ko kuma ta janye ƙarin farashin man kafin a yi shawarwari da ita.
To madalla a gaishe ki, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wata tawagar, inda za ku ji wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Kamar na madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin na Cuba Hero Diodone, wanda kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Jonah Cummings da ya riƙa masa. A nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.